ga watan Zulqa'ida shekara ta 1432 ga watan goma shekara ta 2011 a lissafin Turawa. Bayan hutu mai tsawo da muka yi bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala, za mu dora akan karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda mun tsaya ne a darasi na 19. Yau za mu tashi akan darasi na 20 daidai a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa'i. Yau za mu tashi akan aya ta 82, fadin Allah madaukakin sarki, 83. To mun tsaya akan 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Za mu tashi wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bi. Na'am.
A'udhu billahi minash
shaytanir rajim. Sai su yi ta yaɗa magana, su yi ta yaɗawa da niyyar cin mutuncin addini da bakantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman a irin yaƙin da annabi bai je ba. Kafin manzon Allah ya samu labari, in Allah bai sanar da shi ba, ko kuma kafin labari ya zo masa, sai su zo su yi ta yaɗawa a gari. Wai dan manzon Allah ya ji bagin ciki cewa samarin da ya tura su je jihadi sun dawo a gajiye, a wulakance, a kaskance, a tozarce. Sai su yi ta yaɗa wannan dan su za'afa, wato ainihin wato su rauna na zukatan musulmi. Shine Allah ce walau radduhu ila rasuli, da ma sun mayar da al'amarin tafiya yaki din nan da bada labarin, sun mayar da shi ga manzon Allah. An gane ko ba sun sa baki, suka tsoma baki ba, ko kuma su mayar da shi ila wa ila ulil amri minhum, zuwa ga waɗanda suke shugabannin su ne idan babu annabi kenan a wannan lokaci din. Ko ka ce zawi ra'ayi min as-sahaba, amir shi ga manyan sahabbai irin su Abu Bakar da Umar da su Usman da Ali. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ay la'alimahu alladhina yastakhrijunahu hum al-ulama, ay alimu ma yanbaghi an yuktama wa ma yanbaghi an yufsha. Malamai su ne yastanbitunahu minhum, masana ilimi su suka san abin da yafi dacewa a yi wa mutane bayani na yin an je yaƙi an dawo, abin da ya kamata a yi wa mutane bayani, ko kuma abin da ba za a yi musu bayani ba. Yanzu misali, a ƙa'ida abin da yake nasara shi ake faɗa, amma hazima ba a faɗanta. To amma tunda su munafukai ne, su hazima suke nema su yaɗa. To da sun bar wa malamai, ko kuma sun bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to su suka fi dacewa su yaɗa abin da ya kamata su yaɗa, kuma su ɓoye abin da ya kamata su ɓoye. Saboda kullum idan an samu rauni, to ba a so a yaɗa raunin don a kada a karya zukatan mutane, ko gobe idan an ce su fita su ce ba za su fita ba. Ina fatan kuna fahimta. To shine Allah ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, da ba dan falalar Ubangiji ba tabaraka wa ta'ala akan ku, da kuma jin kayinsa akan ku, lattaba'tum shaytan, wallahi da dukan ku ce kun bi shaytan. Allahu akbar. Nan Allah ne yake mana manni kenan, yace wallahi da ba dan falalar Ubangiji akan ku ba, da ba dan rahmar Ubangiji akan ku ba, ya ku bayi, lattaba'tum shaytan, da dukan ku da sai kun bi shaytan. Illa qalilan, sai ne kadan daga cikin ku. Amma Allah da hikima tabaraka wa ta'ala sai ba mu kokolwa, kuma ya ba mu tamyizi abinda zamu iya rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Yawwa. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. وسكتي ولولا فضل الله عليكم اي ولولا فضل الاسلام دا بعدن فللن مسلمنتي دا الله يباكو با ورحمته دا القران دا الله يسوكن مكو لاتبعتم الشيطان اي دا كون بي شيطان دا بعدن كاي مسلمي ني با كما دا بعدن كافي قراني با دا كانا كان هي شيطان. To amma sai Allah ya ware wasu daga cikin ku, illa qalilan dinnan sune wato mutanen da suka samu shari'a. An gane ko? Allah ya ba su shari'a, waɗannan sune illa qalilan din, Allah ya samu a ciki. To wannan kenan. lattabatumu shaytana illa qalila da kun bi shaydan sai dai kadan wannan aya din tana nuna mana wato sharrin munafikai da makircin munafikai da kullakullan da munafikai suke da kullun shi munafiki fari ciki yake yi idan an kada musulmi anan gurin abinda zaka dauka ma'auli ko rariya da zaka irinka tacewa ko ka tankade duk mutumin da kaga in an cutar da addini yana farin ciki ko kuma abinda aka cutar da musulunci amma sam koge zo baya yi to ka jefa masa alamar tambaya ina ai ya kamata idan ana bada labari an cutar da addini to aga subhanallah taksha'iru juluduka taksha'iru jilduka aga so tsika jikinka tana tashi ka shiga damuwa saboda an cutar da mutane amma a ce abu yazo ya taba musulunci da musulmai ka gama ka dawo ba har ma ka ji mutane suna cewa kai su wane ne dai ake kashewa a yau musulmin kasar nan ta kai ga ana fada kafirai suna kashe musulmi sai ka ji ana cewa ai yan kaza ake kashewa kana la ilaha illallah suna la ilaha illallah kana sallah suna sallah kana zakka suna zakka saboda bambancin ra'ayi kawai ka yadda arna su kashe su da ba yan kungiyarka bane akwai musiba da ta wuce wannan to tunda kuka baje kuka wawwatse kuma Allah ya ce kada ku baje kada ku watse wala tanaza'u wa tafshalu fatadhhaba rihukum kada ku yi ku rarrabu ku wawwatse sai karfin ku ya ainihin tafi to tunda kuka yi haka shi yasa arnan suke muku dauke da daya sai arna su je su samu jama'ar garin can sai su buge su kashe gaba daya sai dai kawai kaje ana bada labari ana cewa arna suna ta kashe musulmi a gari kaza shikenan yayi abin da zai jagorori shugabanni a cikin al'umma ba wani wanda zai sa'ayi ya kokari cewa ya kamata a bi hakkin waɗancan mutane wai yau musiba in dai ba a garin ku ta fadi ba to ko ba ta fada kan kowa ba kai ba ruwanka kan mai uwa da babi ne akwai musiba da tashi hankali da ya wuce wannan Allah kiyaye mu Allah gyara mana halin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa baya cikin mu wanda baya damuwa da damuwar musulmi wanda duk baya da commitment akan lamarin musulmi to baya cikin mu kuma alamar mu'mini shine wanda yana nuna damuwarsa idan matsala ta samu musulmi ko musulmin nan ko da yaran ku ba dai ba ko da fata ku ba dai ba ko da garin ku ba dai ba ko siyasa ku ba dai ba ko jam'iyyar ku ba dai ba ko kungiyar ku ba dai ba ko da baka taba ganin sa ba baka taba jin labarin sa ba amma dai an ce musulmi ne to dole ne in ya shiga matsala ka ji ka shiga matsala kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda faɗa a cikin hadisi ingantacce mu'mini da mu'mini da mu'mini da mu'mini kal jasadil wahid kamar gangan jiki ne guda daya idza shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma yayin da gangan jikin nan guda daya wani bangare ko wata gaba a jikin wannan gangan jiki ta samu ciwo kun fahimci wannan ta samu ciwo to duk sauran jiki gaba ɗaya sai ya amsa yanzu nan wannan yatsata ce yayin da ta zo tana ciwo tana karkare to ni din gangan jikina gaba ɗaya sai ya ji babu daɗi zuciyata za ta ji babu daɗi kuma zazzabi zai kama ni in zazzabin ya zo yatsa kaɗai yake kamawa duk gangan jikin yake kamawa to haka manzo Allah ya ce misalin mu'mini da mu'mini haka yake kamata da haka idan ka ji ba haka bane to akwai matsala kwarai da gaske to sai Allah ya ce mai kuma
faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asa Allahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila lan yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا
وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ مَنْ زَنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الْقَوَارِدُ أَبُو سُفْيَانَ bayan an je yakin Uhud an gama an dawo za a sake tafiya kuma za a gwabza a yakin Badar karamar Badar shine Badrul Sughra kenan a watan Zulqa'da a irin wannan wata da muke ci aka ce za a dada gamuwa kuma bayan an yi Uhud kuma za a hada karamar Badar yayin da lokacin fita yayi sai manzon Allah ya kira jama'a yace jama'a ku shirya mu tafi sai aka samu wasu daga cikin suka nuna gaskiya kamar yanzu din suna ganin ba za su fita ba lokacin fita bai yi ba ko kuma akwai nau'i na gajiyawa da kosawa shedan ya shiga zakatan su yayi kokarin ya hana su su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a tafi aje ayyaki sai Allah ya saukar masa da wannan aya faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak tabi ka je kai yaki saboda Allah koda kai kadai ne haka Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tada jihad al aduwi wal intisara lil mustadafina min al mu'minina walau wahdak wallahi kar ka bar jihadi malam ka ji falalan jihadi kada ka bar jihadi ya kai manzon Allah kada ka bar taimakawa masu rauni dan fita jihadi taimakon masu rauni ne cikin musulmi azzalimai da kafiran duniya babu maganin su sai jihadi idan akwai rayar jihadi tuta jihadi shine zai sa su daga kafa wa kasashen musulmi masu rauni amma in dai tuta jihadi ba ta kadawa to sai dai ka je su rufe wacce kasa sai sun gama da ita sai su tsallaka su shiga wacce kasar sai sun gama da ita sai su tsallaka su shiga wacce kasar in sun gama da ita su dawo kuma su shiga kasar ka amma idan akwai tuta jihadi sun sani cewa duk lokacin da kafirai suka takali musulmi suka cutar da musulmi suka wulakantar da musulmi suka kaskantar da musulmi suka kashe musulmi sun san cewa akwai tuta ta la ilaha illallah rayatu aljihad fi sabilillah wallahi tallahi za su daga kafa za su yi tunanin saboda sun san akwai wanda za su rama wa musulmi to yaya to shine Allah ya ce da manzo Allah faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak tafi ka je kai yaki saboda Allah koda kai kadai ne atabahum alqur'anu ala tarki alqital alqur'ani ya zargi mutane anan a wannan lokaci saboda sun ki su je su raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yin wannan jihadi din to shine Allah ce faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harrid almu'minin ka zabarar da mu'minai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa kwadaitar da su ka nuna musu falala ta jihadi da matsayin jihadi da daukakar jihadi da Allah yanda ya fifita masu jihadi la tukallafu illa nafsak sai yace asallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye ku cutarwar kafirai kashe ku da kafirai suke Allah zai ba ku kariya wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila lalle Allah shine mai ainihin wato karfi na mulki wa shaddu tankila kuma lalle Allah shine mai tsananin uquba kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala yi bayani wa man yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima a wata ayar Allah ce wanda yaki saboda Allah yayi dan Allah dan neman yardar Allah ba dan wai kwadayin wani abun duniya ba ko kuma ba dan neman tara wani abu na duniya ba a yayi ne saboda Allah kamar yadda Allah ya ce ayi sai yaje aka kashe shi ko aka yi rinjaye a kansa Allah ce fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai tarin yawa mai tuli mai yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha duk wanda ya kokarin samar da sulhu tsakanin mutane kyakkyawan sulhu الشفاعه الحسنه الاصلاح بين الناس wanda yake kokarin samar da sulhu tsakanin mutane والشفاعه السيئه mummunan الشفاعه shine المشي بالنميمه بين الناس yada gulma da annamimanci tsakanin mutane to anan Allah ya yabi mutanen da suke kokarin samar da sulhu da hada kan mutane ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها duk wanda yake kokarin samar da sulhu tsakanin mutane dan shine wannan ceto ai malamai suka ce husnul qawli fi nasi indai kana fadin maganganu masu kyau a cikin mutane yunalu bihi sawabu wal ajr ana samun lada mai tarin yawa wa man yashfa shafa'atan sayyi'a wanda ya kokarin kullar rikici da rigima a tsakanin mutane ta hanyar annamimanci da munafurci ko ya dauki magana wadancan ya kai ko kuma ya dauki rahoton wadannan ya kai dan a cutar da wasu dan akwai masu irin wannan ba wai dan nufin samar da sulhu a tsakanin al'umma ba a'a neman hada guri wa kulluhu kiflun minha ku duba wani uslubi baligh na alqur'ani da aka ce shafa'a hasana sai aka ce ya kulluhu nasibun minha da aka ce kuma shafa'a sayyi'a sai aka ce ya kulluhu kiflun minha wanda yayi abu mai kyau maganganu masu kyau a cikin al'umma samar da alkhairi a cikin al'umma to yana da rabo rabo na samun lada mai tarin yawa wanda kuma yake shiyan wannan kuma yana da tarin zunubi nauyin zunubi kalmar kiful tana nufin wizr alkiflu wizr waznan wa ma'anan kenan wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan ayar irin su Imam Mujahid shine ash-shafa'atu bainan nasi ba'dihim li ba'd kai ce shi wannan ka taimaka dan uwanka ku fitar da shi daga wani halin da ke ciki ka cece shi wannan abu ne mai kyau abun so ne kwarai kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo kamar yadda Abi Musa al-Ash'ari ya ruwaito cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza ja'a rajulun yas'alu أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء حديث إمام البخاري ده مسلم idan mutun yazo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi bukatarsa yana da bukata a taimaka masa sai manzo Allah sai tashi sai miƙe a cikin al'umma sai ce ishfa'u ku ceci wannan bawan Allah ku taimaka masa tu'jaru litu'jaru dan ku samu lada kuyi Allah zai ba ku lada kuma Allah yana yanke hukunci akan harshen annabinsa duk abin da ya ga dama kenan ni yanzu abin da na gaya muku ni annabi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da Allah ya riga yanke hukunci akai kenan wannan aya din tana da fadi abin da suke nuna mana wato samahatul islam kyawun musulunci addinin musulunci ba addini ne na hada wuri ba abin da nake nufi da hada wuri ba addini ne na tada rikici da tada hankali ba duk cikin addinin musulunci gaba ɗaya babu inda zaka ji ana kira ayi rikici a tada hankali ku fahimci wannan saboda yanzu Allah ya kawo lokacin da wasu sun bata addinin suna bayanin addinin ga wasu makiyan addinin ta wata irin sifa wacce ba haka Allah ya bayanin addinin ba kuma ba haka manzon Allah ya bayanin addini ba in ka ga dama zaka iya cewa duk duniya duk addinan duniya babu addinin da yake kira akan zaman lafiya irin addinin musulunci kuma duk duniya babu addinin da yake kira akan bin shugabanci kai hakuri ka bi shugabanka ko musulmi yake ko kafiri ne kai masa da'a matukar bai umarce ka da sabon Allah ba irin musulunci amma yau turawan yamma da sauran munafikai da azzalimai yahudu da nasara babu irin addinin da suke tsangwama suka bata masa suna irin addinin musulunci kullum ayoyin alqur'ani gabaɗaya suna magana ne akan alwala'u wal bara sannan ayoyin alqur'ani suna magana akan abin da ya shafi bin shugabanci da bin doka dan a samu zaman lafiya cewa akai ko azzalimin shugaba ne ya dauka yake shugabantan ku yana zaluntan ku da ku tada rikici a zubar da jinin mutane ku yi hakuri ku bar shi ai komai yana karewa kuma komai yana da ƙarshe ku kyale shi yayi ya gama da ku zo ku yi fada da shi a zubar da jinin mutane to gwanda ku yi hakuri ya je ya zaluncin da zai yi har ya gama Allah zai kawo muku agaji da taimako so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka cikin kaskanci cikin wahala har sahabbai suna zuwa san san manzon Allah suna cewa ya rasulullah ya manzon Allah kai ba annabi bane Umar ba duba matsayin Umar dan Khattab wata ranar ransa ya baci an zo sulhul hudaybiya yahudawa da mushrikai mushrikan Makka suka zo a wannan lokaci suka kafa manzon Allah dokoki marasa kyau annabi ya yi shirin umra zai shiga garin Makka suka tsare shi a Hudaybiya in baka san ina ne ba gashi nan ba kana zuwa a masjidu Aisha da ake fada ba kusa da wurin ne yayi wurin ne suka tsare annabi cewa ba za ka shiga ba suka kafa gate duba fa shi dan Makka ne halattacce ba bako bane ba suka ce aje a ga Muhammad wai me ya kawo shi ne sai ce kamar ya me ya kawo ni me ka zo yi sai ce aje a ba su labari ya tura sayyidina Uthman ibn Affan cewa ka je ka ba su labari cewa inna lam na'ti li qitalin mu ba mun zo ne dan yaki dan fada ba a jina li na'tamir mun zo ne dan mu yi umra su bude mana hanya mu tafi mu umra a lokacin da sayyidina Uthman ma ya tafi aka zo ana yada labari cewa ai an kashe sayyidina Uthman an tura dan aike kuma a ka'ida ta su kafirai da musulmi tun a wancan lokacin a rusulu la tuqtal duk dan aike fa ba a kashe shi duk wanda yake dan aike ne yanda za a aika dan aike cikin kafirai a turo cikin musulmi ya zo isar da sako daga wurin kafiran duk da cewa shi kafiri ne to ba a kashe shi sai a ce ga abin da aka ce ka koma ka je ga ya musu a rusulu la tuqtal sai aka zo ana yadawa cewa wai an kashe sayyidina Uthman alhali kuma ba a kashe sayyidina Uthman din ba to a lokacin ma har akai mubaya'a sayyidina Uthman bayana almuhim suka zo suka kafa manzon Allah dokoki marasa dadi cewa ba za ka yi umra ba wannan shekarar da kai da mutanenka ku kwana ku juya ba za ku shiga makkan ba annabi ya ce saboda in suka ci hakurin ba za ku shiga ba ka ji doka ta daya doka ta biyu kuma za mu ji a tafiyan nan da za ku tafi duk bakuraishi cikinmu wanda ba musulmi ba in ya musulunta ya dawo cikinku to sharadi ne ku dawo mana da shi duk wanda ya musulunta a cikinmu ya koma cikinku to dole ba za ku karbe shi ba ka dawo mana da kayanmu sharadi na uku ku kuma idan wani musulmi a cikinku ya yi ra'ayi ya dawo kan addininmu to fa ba za mu mayar muku da shi ba suka ce kuma ga takarda manzon Allah ya sa hannu ya yadda da wannan ka'idar a tafi a haka sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka nuna masa yace a nuna masa wurin ya rataba hannu zai rataba Umar yace ya rasulullah kai ba annabi bane ka duba fa abu yayi tsanani kenan saboda su Umar a lokacin an zo iya wuya so yake a bada dama kurin a shiga zai yi barna ha'a Umar ya ce ya manzo Allah ba ka ce mana za mu shiga makka ba ba Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wa aminina muhalliqina ru'usakum wa mukassirina la takhafuna ba ba Allah ya faɗa haka ba manzo Allah ce eh Allah ya faɗa amma Allah ya ce yau za ku shiga shiga tabbas za ku shiga ba matsala amma ce akai yau an yi su espayin rana sayyidina Abubakar yana wurin ya ce Umar kai manzon Allah ne fa ka ji maganar manya kai manzon Allah ne fa wannan ba wata dogo ba wanda dogon turanci wannan fa annabi ne duk abin da ya faɗa wahayi ne kana jahiliya da abin da annabi ya faɗa haka aka shiga cikin wannan yanayi suna cikin damuwa annabi ya ce sahabbai kowa ya yi tahallali wanda ya zo da abin yanka ya yanka abin yankan sai ya haƙuri sai baɗi ma dawo suka ƙi su yi suka ce kawai su annabi ya ba su dama kullum za su shiga makkan nan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka san abin da za ka yi yanzu ka fito tsakiyarsu ka samu wanzaminka mai maka aski ya aske maka kanka sannan ka ɗauko amaryan kanka ka yanka a gabansu su gani cewa kai ɗin ka yanka ka haƙura da shiga umarar kuma tunda ma ka yi aski a zance ya ƙare annabi ya ce to sai ya zo ya haka yana yin haka da yawa sai suka ɗauka suka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi mana a haka aka tafi cikin wannan kaskanci suka hana kuma annabi ya ce ba komai aka juya ɗin yanzu inda addinin musulunci addinin tada hankali ne annabi zai ce a tafi ko za mu ƙare sai mun shiga ko ba ga bane kar ka manta fa yana tare da mala'iku Allah zai turo masa mala'iku masu taimaka masa amma dan addinin musulunci yana son sulhu muna tahaddin yahudawan duniya da kristocin duniya gaba ɗaya ku je ku karanta me ake nufi da sulhul hudaybiya yana nan da turanci ma islamic studies malaman turanci ya rubuta shi menene sulhul hudaybiya ku duba bunut dokoki da kaidoyi wannan kadan ne na gaya mana me hatta a jarabawa ta waye da ake da waye da jami'a da waye ana faɗa menene what are we going to benefit from wannan sulhul hudaybiya musulmi sun yi hakuri sun daure sun jure saboda samun da zaman lafiya shi ba dini ne ta da hankali ba wajibin ku ne musulmi duk inda kuka je ku rinka bayyana kyawun musulunci amma kuma a wannan lokaci kuma addinin musulunci bai yadda da kaskanci ba kuma addinin musulunci kuma ba zai dauki kuma tozarci ko wani abu makamancin wannan ana mutum gudanar da addininsa ba kowa ya je addinin sa mai addini ya addinin sa kuma abar musulunci ya wata amma ku kuna yin naku addinin ha kuna yin naku addinin kuma kun ce wasu ba za su yi nasu addinin ba kun sa musu ido kun sa musu doka kun sa musu waye da sauransu wai yanzu wani abun kunya yanzu satuttukan da suka wuce wai a Katsina State wai har sojoji ake turawa masallacin Juma'a har sojoji ake turawa masallacin Juma'a saboda sun kafa dokar Katsina State ta kafa dokar ba wani malami yanzu ba a wa'azi sai da certificate sai gwamnati ta ba da certificate mun bari malami ya hawo ya hudu bar Juma'a sai an yi an ba certificate sai wasu jami'an gwamnati sun zo sun masa interview ta wa'azi na unguwa da za a yi babu sai da certificate wannan gwamnatin azalimar gwamnati wannan gwamnatin wadda ba ta iya adalci ga 'ya'yanta tana nuna bambanci a cutar da wasu a danne hakkin wasu ba ta iya daukan mataki a kai gwamnatin da ta kasa magance 'yan fashi a cikinta gwamnatin da ta kasa magance yajin aiki ga ma'aikatanta gwamnatin da ta kasa magance barayin da ke cikinta 'yan siyasa barayi masu satar kudin gwamnati wai ita ne za ta zo ta kafa doka wai wa'azi wai ba za a yi ba sai ka ce sun mai da mutane gidadawa ba sa karatun boko kuna tsammanin ba mu san ka'ida ba ne ba mu san dokokin kasa ba ne ba ina freedom of religion din kuma ina freedom of speech ha cewa aka yi idan mutum ya yi wa'azi na tada hankali aka fahimci zai tara wa mutane hankali to lallai a ja masa kunni a gyara masa haka aka ce a ka'idar gwamnatin Najeriya yau in za ka je ka tara buhun kashi ka sa shi a gaba ka ce shi ne Allahnka a dokar gwamnatin Najeriya a constitution ɗin gwamnatin Najeriya ba uban da ya sai ma magana in ka ce kashi shi ne Allahnka ya halatta yanzu ba gashi a nan Kano ina ce garin musulunci ne kuma garin addini ne yanzu ba ga muna da arnan da suna nan a Banfai kullum suna zuwa suna bautar rana ba suna hawa kan dutsen Banfai kullum idan rana za ta fito suna bauta mata in ta zo faduwa suna mata bauta a nan garin in baka sani ba gobe ka je waye musu magana akwai wani malamin da ya ce a je gwamnati ta hana su kasi kuma yanzu coci su ba addini ba ne ba ba addinin suke su addini ne a wajen su a coci ba suna wa'azin su ba me yasa ba kuma doka a yan coci ba saboda tsafa sun rena mutane hankali da neman tada zaune tsaye dan irin wannan dokokin dokoki ne neman tada rikici wallahi masu kafa waɗannan dokokin muna ga muku wakilan yahudawa ne suna kafa dokoki ne da za su tunzura musulmi a ta zubar da jini kawai kar ku taba tsammanin doka ce wai da take taimakon gwamnati in gaskiya ne me yasa federal government ba ta yi dokar ba shikenan kowa sai dai watsi Kirista ya ban Najeriya, musulmi ma ya ban Najeriya. A zama ba masu addini a ciki. Matukar fasto zai je yi wa'azin sa. Kuma za a bude coci za a yi abin nan. Ba uban da yake zo ya sa doka fa ya ce wai ba za a yi wa'azi ba. Ya kamata ku san da wannan. Wannan shine adalci kuma shine gaskiya. Ko ba haka bane ba. Amma saboda kuma wani abun bakin ciki ma al'asabi shadid, irin wannan dokoki su rinka fitowa wai daga jiwoyi musulmi wai wani gari wai wai shi wai Katsina wai. Kun san me wannan suna zunguru irin waɗannan ne su yi saboda su fara tayar da zaune tsaye dan akwai gwamnonin da wallahi nake gaya muku ko wakilan yahudawa ne kullum tsautsayi yasa aka zabe su Allah in kun duba tarihin su ma ba su ma rayu ma a jihar ta su ba kwata kwata kullum mutane ne suka rayu a ƙasar Turai kawai sai aka samu dama ta demokradiya kullum aka dawo da su aka shiga aka fita irin ta Najeriya kullum tsautsayi yasa suka zama gwamnoni kawai tunda suna da malaman su Yahudawa kuma suna da agendas dinsu. Amma yanzu mu ce yanzu arewa cikin musulmi dubu dubu cikin musulmi baka ce ba za mu yi wa'azi ba, to idan ba mu yi wa'azi me kake so mu yi? Ai zalunci yayi yawa wallahi. To amma ciwon shine ka kasa jin wani ɗan siyasa guda ɗaya a Najeriya ko a arewa da zai iya fitowa ko a majalisa ya yi inkari ko ya soki wannan dokar da gwamnan Katsina ya shiru kake daga ma shuka dusa, ko wani soja ko wani ɗan sanda, bar ma ta soja ɗan sanda shi wannan ba a iya magana, amma ɗan siyasa ma surutu a gidan rediyo da jarida, ko wani gwamna ko daga wata jiha ne ya Allah wadarai da abin da gwamnan Katsina ya yi, ko sarakuna shiru kake je kamar an suka dosa, wanda waɗannan sarakunan namu na ƙasar nan da ake musu algeta ake ɗaura musu rauni suke zaman su ba a gani, tashin su ba a gani, in sun shiga mota ba a ganin su, kullum ana tsayawa ana masa ranka ya dade, wallahi duk da girman musulunci suka samu wannan, dan a ka'idar gwamnati babu sarkin gargajiya, babu wallahi kurin daga muku kafa suke suka kyale ku, shi yasa yanzu a ka'idar gwamnati chairman na local government wallahi ya fi sarkin Kano mutunci a wajen su, ya fi sarkin Kano daraja a gurin gwamnati ba, amma mu a wurin mu sarkin Kano ya fi kowa, sarkin Kano ya fi gwamnan Kano, Allah ya kara lafiya da nisan kwana, Allah ya kira mu a wurin mu, ko ba haka bane ba? Ai gaskiya ne, bai kamata mu koye ba, tunda gwamna yana sauka yana ritaya, ko chairman ma yana sauka yana ritaya, sarki fa ubanmu ne, muna tare da shi, in an fata mana mu je mu yi kuka a gaban sa ya taimaka mana ya kuma agaza mana ya yalwata mana, amma ka duba ka'ida da dokar gwamnati, chairman din local government in dai a ka'idar gwamnati ne ya ku duba duba girman sarki fa kai, dan Allah a nan gurin yanzu a suka fi mutunta tasu, mu muka fi mutunta su da daraja su, to anan muna kira ne mu musulmi ne, kuma jihohinmu jihohin musulmi ne, Hausa Fulani ne ko suwaye ma, lalle ne a ba mu dama mu yi addini, rashin ba da dama a yi addini da saka dokoki da za su cutar da addini, wannan fa shine ta da zaune tsayin, kuma mun gano ku wallahi kuna yin wannan ne don ku tunzurar da musulmi a yi hayaniya, ku turo sojojinku da kuke da su su ta harba mutane suna kashe mutane, kurin abin da kuke nema kenan, kuma muna nan muna jiran jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da sarakuna da 'yan siyasa mu ji wacce gudunmuwa za su bayar akan wannan don samar da zaman lafiya. Akwai kasashen da malam masallaci in za ka zo sallah sai da kati, yes, kaga wannan kofar a rufe take, yanda ka san irin ana sa katin da ake buɗe ɗakin hotel ko, to sai ka je ka yanko kati, an san ka, an san sunanka, an san adireshin ka, an san aqidar ka, an san wa, sai ka zo ka soka katin nan sai ya buɗe ma, in yayi expire kuma sai ka je ka daɗa jaddada shi, duk wanda bai da kati bai shigo ba. Akwai kasashen da salloli biyar idan kana zuwa za a sa ido a dauki sunanka cewa lalle kai terrorist ne, yanzu irin waɗannan ka'idojin su za ku lokacin fada mana anan, me kuka mana har da za ku kafa mana dokoki akan wannan, me kuka mana? Kun kasa wada ta mufa da ruwan sha? Kun kasa wada ta mufa da asibitoci da magani fa? Ga yaranmu muna son mu shiga jami'a kuma mun gagara, jami'oyi sun mana kaɗan, muna neman aiki fa babu, jobless sun yi yawa, duk wannan muna bukata a taimaka mana, ba mu da wuta, ba mu da ruwa, ba mu da security fa. Duk ku ba za ku taimaka mana ku sama mana wannan ba, kuma sai ku kuna dirka mana dokokin da zan sana mu addini, kuma kowane malami cikin musulmi ya yarda, duk kowa ya amince cewa duk malamin da zai zo yayi wa'azi dan ya tada hankali ya tada rikici, ba laifi bane a kira shi a ja masa kunne a taka masa birki, ko ƴan uwansa malamai su yi masa, ko kungiyar da yake ta yi masa, ko gwamnati kira shi ta ja hankalinsa, kuma ayi mutane bayani saboda addinin musulunci baya kiran tada hankali da rikici, haka ya kamata ku yi, amma wai a ce wai bara'ai wazi wai wai waɗannan mutanen wai wai waɗannan 'yan siyasan wai su za su baka certificate kuma su za su ma interview, ka ji kai din girman Allah, ka ji renin wayo, wasu abubuwa da dama muna jin su a nesa, kuma yanzu sai muka dawo muna jin su a nan gurin, wallahi muna kira ne don a samu zaman lafiya, mun sha fada a hudubobin mu a karatukan mu a darussan mu, wallahi mu zaman lafiya muka zaba, amma wacce abinda muke ta maimaitawa a repeating ko yaushe, kada a hana mu addini, kuma duk dokar da za a shimfiɗa ta ya kamata a duba al'adar mutane da addinin mutane, kowace doka ya kamata ta respecting addinin mutane, to ai mu addinin musulunci ma gaba daya gino akan wa'azi ne da da'awa kuma Allah ya bada certificate wa kowa duk wanda ya cancanta yi ce kuma annabi ya bada certificate balligu ani walau aya ko wannan balligu din ba wawul jami'i bane kai wa'azi ko ba ka bane udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai wa'azi kowa ma inda ya cancanta yi wa'azin daman baka isa ka zo kai ba baka cancanta ba in ka cancanta kai din to kai da hikima da kyakkyawan wa'azi haka qur'ani ya bayar da certificate to bayan qur'ani bayan certificate din da qur'ani ya bayar bayan certificate din da manzon Allah ya bayar kuma akwai wani sabon certificate na America da Ingila to bari mu dan dakata anan kadan dan mu ji me zai biyo baya kuma in an taba a can an ji ya kai labari to sai a tsalle ko kuma makota ce yasa tun yanzu muke fara wa'azin dan aji mun fada da sakon Allah ko za mu mutu kafin lokacin la Allah mun riga mun fada abin da za mu fada wannan ita ce gaskiyar magana da mu ana yi ne watakila ma bakin su daya dan to kai dan fara mu ji ya jama'a ka za su yi idan an ji komai ya tafi normal sai a ji ko ina a zuwa shikenan in dai kuma ba wa'azi in ba wa'azi waɗannan mutanen da ake danne muku ku suke muku da'a in babu wa'azin ita kanta gwamnatin ba za ta iya zama ba Allah kuwa wallahi inda wallahi tallahi gwamnatin Najeriya musamman wannan gwamnati take ciki da ba dan albarkacin malamai ba da wa'azin da malamai suke ce suka kwantar da mutane hankali ai da yanzu baka kan kujerun kwari da an gane mutane sun ta fauda dan sun fi girmama ku akan malaman ai sun fi girmama malaman akan ku ko ba ka bane kuma ka je ka tambaya kowane mai addini kowane dan kungiya ya fi ganin mutuncin malamin sa akan gwamnan sa akan ciyaman din sa akan kansilan sa to ya za ku zo ku kagaba dokoki ku hana wadanda suke sa a yi muku da'a din kuma ku ce wai ba za su yi wazi ba Allah ya mana mai kyau Allah ya gyara mana ko to Allah dai ya kira ga wanda suka samar da zaman lafiya suka yi sulhu tsakanin mutane a yi abin da zai taimaki al'umma to wannan za su samu lada mai kyau muna fatan Allah ya sa mu cikin masu samar da sulhu a cikin al'umma ba masu samar da rikici ba wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan kuma ya kullahu kiflun minha sai ce wa kana Allah ala kulli shay'in muqita lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai sakayya ne dangane da duk abin da bayi suke aikatawa sannan kuma yana kallo abin da bayi suke aikatawa sannan kuma yana kula dangane da abin da bayi suke aikatawa to shine Allah madaukin sarki a nan gurin ayan nan guda daya ta dauki wato yana bayani ne akan abubuwa kamar haka na farko dai kamar yadda muka yi bayani samu ash-shafa'a bainan nas yanda zaka samu wani yayi fushi da wani yana kokarin ya yanke alaka da shi ko ya azabtar da shi ko ya hana shi aikin sa ko kuma ya kore shi to kai kokari kai masa ceto kace da Allah taimaka masa agaza masa ai yaron kirki ne ai kaza in ya sake nan gaba ai mana magana zamu ja masa kunne kaga wannan ash-shafa'a hasana kenan akwai kuma wadanda suke ash-shafa'a sayyi'a mutum yana aiki a ma'aikata sai a je a taimaka kulle kulle amma gwanda kore shi bai da mutunci yanzu akwai wanda suke bi ma'aikata suna koran mutane daga aiki wani in ya san kana aiki a wani guri sai ya san yadda zai raba ka da aikin ka idan wani ya baka dama ka rike masa wata dukiya sai ya san ya zai raba ka da wannan ni'ima da ka samu to kaga wannan ai ba karamin musiba bane ko ba karamin tashi hankali bane iya munafurci kenan iya kuma tashi hankali kenan da haka addini ya kira da samar da sulhu da daidaito tsakanin mutane ba wai raba tsakanin su ba mace da miji suna rikici yi kokarin ka sulhunta su karkace rabu da ita ka huta karkace mata ki rabu da shi ki huta karkai haka aboki da aboki sun samu matsala yi kokarin ka daidaita tsakanin su karkace kai ma kai kokari ma da kake zaune da wani ai maran mutunci ne ai ni in ni ne ma tun yaushe ne daina alaka ma da shi a kai kokarin in dai akwai kofar gyara to ka gyara in kuma babu to ka bashi wata shawara mai kyau shi yafi alkhairi tsakanin da da uba aka samu matsala yi kokari ka sulhunta tsakanin su karka raba tsakanin makoci da makoci yi kokari ka sulhunta su ba wai ka kawo masifar da za ta kawo tashi hankali ba tsakanin ainihin wato wani jagora da mabiyansa an samu fandarewa ko principal da malamai ko kuma ainihin wato laborori da shugabansu duka misali ne kawai da za ku iya dora shi akan komai duk wanda ya ga wasu ba sa daidaituwa to ya kokari ya samar da sulhu ya yi ceto Allah zai ba shi lada wanda kuma ya yi kishiyar haka to shi kuma yana da tarin zunubi Allah ya kiyaye mu saboda yau muka dawo kuma wasu ba su da labari zamu dakata anan gurin insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tunduma harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.